أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد تيجبنا كواتم لتاهم أربعون حديث من الإمام النووي عليه رحمة الله. من ذاك بلقشم حديثنا حديثنا 30 لتغذى متاشي إن شاء الله تعالى. ما لا يكتوى
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي أن أمتي القطع والنسيان وما استكرت عليه.
نعم. حديثي من عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى يكتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. مالك تشوى حديثي دغ عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى غير شيء يك تشوى للي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم أين تشوى: إن الله تجاوز لي، الله سبحانه وتعالى تجاوز لي عن أمتي، ya yahe ma al'ummata, ko kace ya kauda kai ko yayi wangumi game da al'ummata abinda suka aikata al-khata'a na halin kuskure, wan nisyana da abinda suka aikata shi a halin mantuwa, wa mastukrihu alayhi da kuma abinda mutum ya aikata shi a halin tilasta shi aka yi ba shi bane ba da san shi bai aikata wannan abu. Wannan hadisi mala yace hadisi ne hasan ibn majah da mutushi da al-bayhaqi. Malamai suka ce wannan hadisin asali ne mai girma daga cikin asali na shari'a, sannan kuma hadisi ne wanda yake nuna a fifiko da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fifita ta akan wata al'umma ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma manzon Allah abubuwan da za su aikata na kuskure. Kenan idan manzon Allah ya ce inna Allah tajawwaza li an ummati, wannan yana nufin kenan cewa wasu al'umman la'alla su ne suka alƙura na kuskure ne Allah ya tambaye su. To amma wannan al'umma saboda daujarta, saboda kuma matsayin annabinta kamar yadda ya ma Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, to saboda girman wannan al'umma da matsayin annabinta Allah subhanahu wa ta'ala ya hima al'umma abinda suka aikata na halin kuskure. Shi yasa abinda mutum ya aikata a halin kuskure Allah ba zai kama shi da laifi ba. Haka nan abinda mutum ya aikata a halin mantuwa Allah ba zai kama shi ba, wa mustaqiru alayhi, da abinda aka tilasta mutum aka sa shi ya aikata ba shi yayi niyya ba. Wannan hadisin muka ce asali ne a cikin shari'a, shi yasa malaman fiqh suka qawaid fiqhiyya suka huddo qa'ida fiqhiyya wanda suke cewa wanda malam sa'ad ya kawo da ko al-khata wa nisyana wa wal-ikrahu asqatahu ma'buduna, yake nake cewa abin da zama to na kuskure ne ko mantuwa ko wannan, to ubangiji ya sani ya huddale shi. Allah yake fadi a cikin al-Qur'ani: rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, mu'minin suna adda suke cewa ya ubangiji kada ka kama mu abin da muka yi a halin mantuwa ko muka yi kuskure. Sai Allah yake cewa qad fa'altu, yace Allah ce na amsa muku. Haka nan a Isan Ammar bin Yasir da muka ji dai tama dai Ammar bin Yasir wanda aka tilasta shi aka sa shi ya faɗi maganganu mara kyau ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin da yazo yana kuka ya ga manzo Allah magana, dalilin haka sai aya ta sauka akan shi. Allah yake cewa: man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wanda ya kafirce ma Allah bayan imani, sai Allah yake cewa sai dai wanda aka tilasta shi, wanda aka tilasta shi ya faɗi abu mara kyau ga Allah, aka ce mishi zagi Allah, aka dauko bindiga ga a halbe shi kuma ya ga daga gaskiya ya ga ma kai an kashe wasu, an kashe daya biyu uku aka zo kashi, aka ce mishi zagi Allah. To lokacin nan koda ya zagi Allah ba wai shi yana ne ba, ba zuciyar shi ba ta gida da abu da ke faruwa, ko bakin shi ne wadi shi ma saboda tilastawa, to nan Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba. Haka nan wanda ya zama mutu ya zo ya aikata abu a kuskure, kaga shi yasa zaka ga idan mutum yana azumi a halin kuskure ya je ya sha ruwa, lokacin sufur ko lokacin shan ruwa bai yi ba, a duhu ne ya aza cewa rana ta hada, to Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba. saboda kuskure ne ko kuma mutum a halin mantuwa ya mance ya sha ruwa yana azumi ko ya ci wani abu to duka wani daga cikin abin da Allah baya kama mutum kuskure amma kamar yanda muka yi bayani a darasi wancan cewa shi wannan yana da alaka ne da haƙƙin Allah abin da ya shafi haƙƙi na Allah subhanahu wataala amma a cikin haƙƙin da ya shafi haƙƙi ne na ɗan adam to wannan idan mutum yayi ya lalata wani abun dan ya lalata abun wani mutum a halin mantuwa ko da kuskure ko akan tilastawa to wannan sai ya rama kyau abin da yake ciki shine laihin dai Allah ba zai rubuta mashi laihi cewa ya yi ma wannan wani da addanci ba Allah ba zai rubuta mashi zunubi ba to amma sai ya rama mashi a halin mantuwa naji ina tahiya ko a moto ko a mota naji na kade wani abu na lalata wani abu na al'umma to wannan sai na rama saboda haƙi ne na wasu sai dai idan sun yahe wannan shine amma abin da ake magana nan Allah bai zai kawo wanda wannan laihin ba ba zai rubuta wannan laihi ba ko a halin mantuwa na je ne wani abu ne ta addanci ga abin ya kai afwan abin ya kai na lalata wani abu wanda yake da alaka abin ne na al'umma to wannan shi ma sai an rama shi amma dai abin da yake ciki kawai shine Allah subhanahu wataala ba zai kawo mutum da wannan laihi ba ya rubuta mashi dunya amma ko magana ba wata nan insha Allah muka ci sallah sai mu kai sallah wannan hadisin yana bayani kamar yadda muka ce akan madalla da yake faɗi sallallahu alaihi wasallama Allah shi wanda la ya fi ma al'umma shi abinda suka aikata na kuskure a halin kuskure ko a halin mantuwa ko a halin tinsasawa haka nan akwai wani hadisi daga Abi Huraira cewa da yake faɗi cewa inna Allah tajawaza li al'ummati ma haddathat anfusaha aw nafsaha ما لم تعلم ما لم تعمل او تكلم او كما قال hakanan mutum magana da zai yi a cikin ranci ai akwai magana ne ai zancan rai ko zancan zuciya da duk wani lokaci mutum zai magana mummuna a cikin zuciya shi zai saka wani abu mummuna a cikin ko wata magana mara kyau to wannan shi ba daga cikin abubuwan da ake gangon ga wannan al'umma Allah ba zai kawo ba mutum abin da zai zartar da shi da zantar da shi matukar dai bai tunta wannan abu ba ko kuma ya aikata kaga wannan shi ma ya shiga karkashin wannan kenan wannan shi ne abin da hadisi yake bayani akan shi sai dai kamar yadda muka ce wannan akan abin da shi abubuwa ne adam shi ne al-ikhlas to wannan shi ba a yahewa sai an gama hakkin wannan baya sauka a karkashin wannan hadisin malamai suke cewa anan ba a yi magana akan jahilci ba an yi magana ne akan kawai al-khata' wal nisyan wal ikrah to yi shi ne mai matsayin jahilci idan ya zama mutum bai sani ba mutum yana jahilci yana san yadda abin da mutum bai sani ba na'am malamai suka ce idan ya zama dai mutum ilimin abin bai kawo mashi ba bai san ba wannan abin to Allah bai ya kama shi abin da ya aikata akan jahilci in dai matsayi bai sani ba da gaske ilimi bai kawo mashi ba ta kowace wasila sawa'un ta wasilar dan ake sabo ko wazi ko karatu bai ma yi ba ko kuma ba shi bi'a da za shi bi'al da kawai ta sawa bata ma kai ta ba ko suka tashi suke ta aikata abubuwan su a wanda zaman duba shi da kyau amma a jahilci to wannan shi ma Allah baya kama su akan wannan shi ne kamar yadda muka ce za ka ga kissal wa'inda sahabban da suka zaman to a Habsha da suka yi Habsha wajen watanni suka yi mutane suka yi wajen mutane ana fari cewa hukunci hukunce hukunce yana sauka na shari'a ana saukan halal da haram da wani amma su ne wannan hukunci da kyau sai da suka zo Madina suka ga an haramta wasu abubuwa an halalta wasu abubuwa to ka ga wancan abubuwan da suke Allah bai kama su wasu guda wasu sani ne kisa kamar yadda muka ce kamar yadda mai wannan yake cewa mai magaki yake cewa al-ilmu ko yake cewa al-ilmu yake cewa afwan yake cewa al-usul al-wusul min al-kitab shawdin da kudi zabi yake cewa al-ilmu wal-wusul al-ilmu wal-wusul min al-ma'ruf ko fil ma'ruf shawdin da kudi da kullu ne da kudi ilimi kenan kaga wanda ya aba kan jahilci Allah ba zai kara shi ba wannan hadisin al-dawji abin da yake faɗa shi da muke nan hadisi na gaba malik yace wa al-hadith al-arba'un hadisi na 40 an ibn umar radiyallahu anhu ma qala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi manqibi وقال كن في الدنيا كأنها غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وأن حديث مالك توالى عبد الله بن عمر رضي الله عنه yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimankibi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki ya kama kafada ta wa qala shine bimankibi aikata fayya, ya kama kafada ta daga gaba yana so yi wani magana sai ya riki kafada ta haka daga gaba na dan saboda kenan in riki abinda manzo Allah zai yi, mana idan kana so ka ima mutum wata magana dan ya dau abin da muhimmanci kana iya rike shi ko ka ce mishi ka kamar kai dai wani dan alama rike zai dauki wannan abin da muhimmanci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama ka hudal Abdullah dan Umar sai yake ce mishi kun fi dunya ka annaka garib kun fi dunya ka annaka garib aw abi sabil, ka zamanto a wannan duniyar kamar babo, ka zamanto kamar babo aw abi sabil ko kuma dan balago. Manzo Allah da ya faɗi wannan hadisin shi kuma Abdullah dan Umar sai ya zamanto yake cewa mana sai yake faɗi yake cewa to tunda haka ne tunda dai manzo Allah ya ce ka zamanto a duniya kamar dan kamar babo ko dan balago, sai yace to daga yau idza amsayta fala tantazir as-sabaha, idan ka marita kana so ka aikata wani abu na alheri to kakka bai kace sai da zai gobe, kakka bai kace sai da asuba a ka aikata shi a wannan lokacin, tunda abinda hadisin ke nuna idan ya zamanto ka zamanto a duniya kamar bako kaga shi bako ko badin bazai ko mun jima da zai to dole sai ba wannan wajen shi ma haka dan balago to kuma tahiyya tana iya zo mishi kai tsaye ba tare da shi ba, to da haka shi ma mutum da yake duniya mutuwa tana iya zo mishi a koda yaushe ka shirya ko baka shirya ba, to da haka shi yasa wala dan wata cewa to dan haka idza amsayta fala tantazir as-sabah, idan ka marita to zaka aikata wani abu na alkhairi kadda ka sawara ka ce a bari sai da asuba, wai za asbahta fala tantazir as-sabah, idan ka marita idan ka wayi gari afwan idan ka wayi gari to kakka saurawa ka ce a bari sai da magice zan aikata wannan abun haka aikata shi a wannan lokacin. Wa khuz min sihhatika limaradika, sannan ka rika min sihhatika daga lahiyarka limaradika daga rashin lahiyarka, ma'ana abinda ya kamata ka yi shi kan lahiya to ka yi shi saboda kan rashin lahiya to kuma ka sayi shi. Wa min hayatika limautika, daga rayuwarka ka rika daga rayuwarka daga mutuwarka ka rika daga mutuwarka daga min hayatika daga rayuwarka limautika da mutuwarka ka rika daga mutuwarka, ma'ana shi ma wannan abin da kake raye to ka samu ka yi shi tun kana raye ba sai ka mutu ba, saboda in mutum ya mutu babu wani abu da zai yi ko kuma mutum ya nema a bashi dama ya aikata wani abu. Wannan hadisin yana da ake cewa ga galgadin musulmi akan cewa kada su karkata akan duniya, kal musulmi ya dauki duniya kamar wani wajen zama ne da dindindin kamar ba a bar shi ba, kal mutum ya sa kankance da duniya kawai ya ga cewa dari bisa dari ita wannan duniya tabbas bai ta ko kuma kawai kamar ba a bar ta ba, kaga idan mutum ya sa kankance ma duniya to shi zai bashi dama ya yi watsi da abubuwan da Allah ya umarce shi, shi zai bashi dama kawai ya ki aikata abin da yake so ya ki aikata kai afuwan abin da ya zama to zai amfane shi, yana ganin cewa ai har yanzu akwai sauran lokaci a ita wannan duniyar bata da tabbas, bata da tabbas akan cewa wajen zama ce, sannan koda a ce tana tabbas babu wanda yake da lokaci babu wanda yake da tabbasin cewa ga shekarun da zai yi, ita mutuwa babu wani wannan yake ta kamar yadda wani mawaƙi yake cewa to kam min sahihin mata min yawi illati, da yawa zaka samu gashi nan wanda mutumin da lahiyar shi lau babu abin da ya same shi zaka ji an ce ya rasu, kuma da zaka samu ga mara lahiya wanda shine ake ganin cewa ma koyo ko gobe shi kuma zaka ga ya rayu, da zaka kun wuni da mutum kun yi wuni guda da shi sai ka yance da dare ya rasu, ko kuma kun waye gari da shi ka yance da mariti ya rasu, to haka ce to da haka kenan mutum zai zama a zaman shiri a cikin shiri ko da yake, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Mu'az a taqdi hadisin Mu'az da ya ga wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta akan tabarma wanda babu shi huda akan ta, to manzo Allah bai kwanta wannan tabarma sai ta dan mishi burdi kamar sai ta dan ba ta burdi ba tabo ko sai ta dan yi saboda san tabarma, sai Mu'az ya gani matsayin a matsayin manzon Allah annabi wanda shi ne shugaban al'umma sai ce ya Rasulullah to ya mi zai hana mu kawo maka shuhuda mai taushi a shuhuda maka yau kwanci, sai manzo Allah ke ce mishi ai ma ana fi duniya illa ka rajulun istazalla tahta ash-shajarati. Yake cewa auka matsala ni ba kowa bane a wannan duniyar. Yace ka misali na wannan duniyar kawai mutun ne ma yazo hucewa hanya ta kawo shi kawai sai ya ga wata itaciya wata wani yace wata bishiya kawai sai ya zo kwanta a ƙarƙashin ta ya dan huta kenan da ya tashi ya huce. To yanzu wanda shi haka ne da yaushe yake da damu ma har ya samu wata shi huta ya yi wasu abubuwa. Ma'ana dai wannan kamar ana ce ana nuna ma musulmi ko da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ima wani ni'ima akan duniya ya samu kuɗi ko ya samu sawa, to kayya bari wannan abin ya shagaltar da shi ga bautar Allah ko kuma ya ɗauki duniyar cewa wani wajen zama ce wanda za ta tabbata. Duniya ba za ta tabbata ba. Imam An-Nawawi ya kawo su wani baiti a wannan littafin shi wani sani yake cewa ala inna lillahi ibadan futanan dallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watanan ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'malu fiha sufula. Yake cewa ku saurara, Allah yana da wasu bayi wanda suka fahimta suka gane cewa suka ruki duniya yake cewa ina ne yake da dallaku duniya wanda suka saki duniya suka rabu da duniya wa khaful fitna suka ji tsoron fitintunu. Yake cewa lokacin da suka kalli duniya suka tabbatar da cewa ita wannan ba wani zama bace ga wani ne rai, ba wani zama bace ga duk wani ne rai a sai ka banta, sai yake cewa ja'alu halu jitin sai suka sanya duniya kamar wani teku ne kamar wani tarki ne, sai suka sanya ayyuka na gari a matsayin jirgiro wanda za su tsallake wannan tekun kamar duniya a matsayin wani ruwa ne mai yawa. To yayi zamanto suka sanya ayyuka na kirki, ayyuka managarta a matsayin jirgin ruwa da ne ake tsallake teku da jirgin ruwa ko. To yayi su hau wannan ayyukan nasu tsallake duniya ga wadan su rabu da duniya lafiya. To wannan shine abin da hadisi ke kawo da mu a hadisin Abdullahi dan Umar, hadisin Abdullahi dan Umar ko na'am. Insha Allah kuma muna iya tsayawa ne saboda zamu kawanta a mutum haka. Hadisi da ya rubuta a nan fa Mr. Bifo mu anamu hadisi kusan tara ya rubuta kusan 50 ne a wannan listar hadisi 50 ne hadisi goma ya rubuta insha Allah ta'ala za mu karanta shi insha Allah ta'ala. Wannan kuma kamar yadda muka ce akwai wanda suka kara ta kamar Ibn Rajab shi ma ya kara wasu hadisi sun ciki haka nan wasu daga cikin alwajen Imam An-Nawawi insha Allah.